يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake tara mu a wannan ranar ta litinin domin ci gaba da karatuwar da muka saba a wannan littafin mai girma nabiyur rahma wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yau muna 22 ga watan jumadal akhir hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam 446 wanda daidai da 23 ga watan 12 2024 sati wanda suka wuce muna magana akan fatahu makka kenan yau insha Allah kanta ne zamu ci gaba bayan mun ji abinda malai ya kawo na alƙawli da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma masu imani na nasara Allah ya ba su nasara kuma an yi fatahu makka kenan abu wanda yake na kusan na ƙarshe shine na ta'ish shine wanda a sati wanda ya wuce muka tsaya akai kenan ma'ana abin da ya faru ko kuma abin da yake bayan wannan budi na makka da akai sati wancan mun karanta abu na farko shine mutane da yawa sun shiga addinin musulunci bayan an yi fatahu makka kuma daula ta musulunci ta zamanto yanzu kasar makka ma tana kasar daular musulunci lokacin da aka fatahu makka kuma mun karanta abu na biyu shine cewa musulmai sai suka wayi gari yanzu su ne masu karhi a dukkan wannan jazira arabiya kenan inda yankin larabawa yake da qurayshawa da yan makka su suke da karhi a kewayen to tun da aka fatahu makka sai zamanto yanzu kuma ragama tana hannun musulmai to abu na uku wanda akan shi ne zamu tashi qala muallif rahimahullahu ta'ala kana li hadha al-fath atharun azimatun diniya wa siyasiya wa ijtimaiya malan sai ce wannan budi da aka yi na fatahu makka yana da abubuwa waɗanda suke na addini sun shahi addini wasu abubuwan sun shahi siyasa wasu abubuwan kuma sun shahi rayuwa ta yau da gobe ijtimaiya to kaga kenan daga bangaren addini addini ya ci gaba addini ya fadada daga bangaren siyasa damun da an ce siyasa ana nihi ne duk abin da ke alaka da mulki da sarauta da jagoranci to yanzu jagoranci da mulki gaba daya ya koma hannun musulmai sai kuma ijtimaiya abin da yake da alaka da rayuwa ta mutane yau da gobe sai rayuwa ta zamanto rayuwa ta musulunci bayan canza abin da suke rayuwa ce ta maguzawa ta jahiliya ta bautar gumki to yanzu an share gumki da garin makka gaba daya rayuwa ta koma ta musulunci to wannan yana daga cikin abubuwan da suka faru a fatahu makka sai malai ya ce wa qad badat hazihi al-atharu bi suratin yalmasuha kullu man yum'ina an-nazar malai ya ce duk wanda zai tsaya ya tsinkaye ya tunani da kyau abinda muka karanta can baya da abinda ya faru zai ga cewa lalle tabbas akwai ma'ana kenan ci gaba na wannan bayan fatahu makka duk mutumin da zai tsaya ya nazari yace fi hadhal fatahul mubarak wannan budi mai albarka فأما آثار الاجتماعية فتمثلت في رفقه صلى الله عليه وسلم بالناس to yanzu malam sai yake mana bayani guda guda sai yace abin da yake da alaka da rayuwa ta yau da gobe to zamu ganshi ne lokacin da manzon Allah ya tausiya musu ai tambaya mun karanta cewa so da yawa idan wasu suka ci wasu a yaki aka yi galaba akan wasu to akan yi abubuwa na banna da yawa da kashe-kashe da abu sace-sace da yaɗe da wane ne abubuwa da yawa suke faruwa to amma fatahu makka ba a samu wannan ba dalilin musulunci ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai musu rangume yace ku tahi dukanku an gafurta muku yace ba zan gaya muku komai ba illa kama annabi abinda annabi Yusuf ya gaya ma ɗan uwan shi la tasriba alaikum al-yawm mun karanta wannan can baya to wannan sai yake nuna mana wajen abin da ya shafi hayatul ijtimaiya rayuwa ta yau da gobe kuma sai ya ce wa hirsi alal akhzi bi aidihim ليعيد إليهم ثقتهم بأنفسهم قوم أنزل الله تيكا مهنن سو دن يكيسو زوا قوة يزمن تو يارا دكنش الثقة بالنفس كده مزالي تند أنشو سأيكي كنان سنزم بايو إند أتي ياكي لنا جاهلية تو دقابتين سو بايوني زايا سيدا سو زاسي أي كتي أي كتي تو أما صلى الله عليه وسلم أسيه چو كتي أنغا فردامو كتي أن ياهي موك تو صلى الله عليه وسلم كنان سيميدا مسو وان يردا دكي cewa su diya ne ba bayu bane yace wabil wada'il jadid allazi saytara ala baladihim akan wanda yene da ake sabo wanda kuma shi yazo ya mamaye garin su da tan suna jahiliya to yanzu musulunci yazo ya mamaye su kuma musulunci ba san shi ba yanzu ne za su fara sanin shi to sallallahu alaihi wasallama sai nuna musu cewa ba komai bane za a karantar da ku musulunci za a muku kaza za a muku kaza kowa ya tsaya da gidan shi kowa ya tsaya da shagon shi amma inda yaki na jahiliya da gaba ɗaya za ta tattara su wannan dukiya kuma ta zamanto na wanda ya galaba ne ta zama ganima to amma sallallahu alaihi wasallama duka wannan ya yi musu ya gafarta musu to wannan shine abin da yake da alaka da hayatul ijtimaiyya kenan rayuwa ta yau da gobe manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai musu ba irin abubuwan da ake a jahiliya yace kuma wa ta'yin man yu'allimuhum ko manzo Allah sai yasa wanda zai koya musu addini tunda sababi ne wa yufaqihuhum fi dinihim kuma ya zaman to suna da fiqhun addini wannan kuma shine babban abu duk mutum wanda ke ba musulmi ba idan ya musulmi ta farko ya kamata a karantar da shi ma menene musulunci meye sallah meye kaza saboda ya samu ya tsaya da kanshi saboda musulunci ba abu bane wanda wani zai maka dole kai ne zaka tsaya to manzo Allah sai yake so ya nuna musu za a kawo mu za a koya muku addini in yaso kuma sai kowa ya je ya ci gaba da rayuwar shi daidai yadda addinin musulunci ya karantar sai malaji faqad abqa muaz bin jabal radiyallahu ta'ala fi makkah ba'da insirafihi anha li yusalli bin nas sai manzo Allah ya bar sahabin shi muaz dan jabal yace to kai ne limami kenan muaz bin jabal shi zai rika ma mutane sallah wa yufaqihu fi dinihim kuma ya koya musu salla a aikace ya koya musu fiqhu ta salla ya koya musu addini sai ce wa ammal al'atharu siyasiyya to kenan wannan da muka ji yana da alaka da abubuwan da yake da alaka ta rayuwa ta yau da gobe shine muka ji cewa manzo Allah ya maida musu kowa ya rada kanshi kowa za a koya musu addini addinin musulunci to bangaren mulki faqad ayyana attaba bin usayd amiran sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shugabantar da sahabban shi wanda ya ce mashi al-attab bin usayd shi ya zama to shi ne shugaba amiran ala makka ya hukumu bin nasi bi kitabillah yana ma mutane hukunci da littafin Allah kenan ga shugaba ga limami wa ya'khudhu bi da'ifihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama hannun mai rauni saboda shi mai rauni kullun yana so agaza mishi ba dole ba sai rauni na gangan jiki duk wanda ba iko bane to rauni gare shi akan ko a gaban mai iko in ya ga dama mai iko ya ga dama sai zalunce shi saboda shine mai karfi ko kuma wani babban mutum ga wani da wani wanda ke karami ne to shi ko addinin musulunci kullun abinda ke karanta shine dogar mai rauni a taccaba shi shi ma ya karfi ko kuma ya tsaya da kawon shi wa yantasiru limazlumin min azzalim kuma sai ya ce mishi duwa azzalimi to a kama hannun shi duk wanda aka zalimta a maida mishi haƙƙin shi a amso haƙƙi daga wajen azzalimi a maida ma wanda aka zalimta to wannan shine hukuncin Allah to kaga kenan wannan kuma haka ya faru yana shi wannan Ittab bin Usayd ya zama to shugaba kuma musu hukunci da littafin Allah babu zalunci babu kisa babu komi irin abin da suka saba na jahiliya babba ya danne karami to wannan babu shi sai ce wa amma al'atharu diniya to amma asar wanda zamu gani abinda zamu gani gashi na aikace na bangaren addini yace fa inna fatah makka wa khudu'aha li sultanil islam abu na ɗaya ne an bude makka da can garin mushrikai ne kuma abu na biyu yanzu makka ba ta bin ko ina sai garin musulunci yana manzo Allah kuma shine shugaba yanzu ita ma bi take ga madina madina can hukunci yake hutawa qad aqna al'araba jami'an بأن الإسلام هو الدين الذي ارتداه الله سبحانه وتعالى لعباده فدخلوا فيه أفواجا كما هو النبو إلى مكة سيتبتر ملا رباوات ولن لتبس الدين المسلم تشين الدين الذي الله يسوء إيام أدم الدين تدش kawai sai suka zo suke ta shiga addinin musulunci jama'a jama'a saboda su dama mutane ne masu san gaskiya. Yana daga cikin abubuwan da malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala da ya so ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aiko shi a cikin Larabawa suna da wasu al'adu masu kyau. Larabawa ko a jahiliya akwai wasu al'adu nasu, akwai wasu ɗabi'u nasu waɗanda suke hanzuma a cikin musulunci akwai su, wanda kuma al'adu ne masu kyau saɓanin Yahudawa, saɓanin Nasarawa. To shi yasa Allah sai ya zaɓe su a matsayin ƙabila, kuma ya zaɓi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su. Kaga na daga cikin abubuwan da muka karanta can baya akwai abubuwa na jiwar wanda muka ce in mutum ya ɗauko wani zai zamanto a tare da shi cewa duk abin da ya same shi ko ana ruwa ana iska to yana tare da shi al'oli ne. Akwai haraka kuma ta girmama bako ikramu dhaif tun kafin zuwa musulunci, su Larabawa haka suke. In ana so a ga a bambance babban mutum a ce wannan mutumin mai karamci ne, mai kaza ne, mai kaza ne, daga cikin abubuwan da ake zanawa sai a ce kasirur ramad, kamar ana nihin mutumin da a gidansa sai a samu toka da yawa. To toka da yawa karin magana ne, toka da yawa me take nunawa? Kenan ana yawan dafa abinci ana ciyar da mutane, to wanda shine yana daga cikin karamci nasu su Larabawa. Haka kuma ba sa ƙarya, kamar da muka karanta Abu Sufyan lokacin da Hirakal sarkin Farisa ya kiraye shi, manzo Allah ya aika mai wasiƙa cewa ka musulunta, in baka musulunta ba za mu zo ma da kaza da kaza da kaza, sai manzo Allah ya aika mishi da wannan wasiƙa. Shi kuma ba Balarabe bane, shine ya ce a samu mini wani Balarabe ya zo ya karanta mini. Sai aka samu Abu Sufyan, shine ya karanta mishi, yana mai tambayoyi yana bada amsa, ya karanta mishi wasiƙa gaba ɗaya. Sai shi Abu Sufyan anan sai ya ce kaga shi bai musulunta ba, shi da manzo Allah ana gaba, ko kuma shi ya kori manzo Allah ma daga Makka ya koma Madina ga abubuwa da kiyayya. To amma ya ce a lokaci inda na so in mishi ƙarya sai in mishi ƙarya, sai ya ce amma sai na tuna a ɗabi'ar su Larabawa in mutum ya ƙarya za a iya naɗarta a samu tarihi jikokin jikoki a riƙa cewa baban su wane shi ne ya ƙarya a wuri kaza, baban su wane. To wannan abu ya hana shi ƙarya ba wai don imani da Allah ba ko abin da ya kama da wannan. To wannan cikin al'adun Larabawa ne, abubuwa suna da abubuwa jiyawa wanda suke kyawawa. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fito da shi a cikin su Larabawa, kuma sai ya zamanto addini ne yanzu kuma ya wuce ƙabila, addini ne na Allah, kuma ya zamanto kafatan linnas tana sabon nasaranci addini nasarawa ne, ƙabila ce. Yahudanci addini yahudawa ne, ƙabila ce. Su kuma shi kuma addinin musulunci na kowa ne, da ba yahude da ba nasare da ba larabe da baƙar fata da horar fata da ko ina kowane ne, da aljannu da mutane addinin musulunci nasu ne, ko manzo Allah manzon kowa ne, sidan Allah da mutum ya tabbata gare shi. To wannan sai nuna mana abubuwa na zahiri wanda suke da alaka na rayuwa na addini lokacin da aka yi fatahu Makka, kuma Allah subhanahu wataala sai sanya addinin musulunci shine addinin da yake da alaka da ɗabi'a, ɗabi'ar ɗan adam. Yanzu da za a samu mutum wanda bai taɓa jin wani wa'azi, bai taɓa jin wani karatu ba, ko na kiristanci ko na yahudanci, a zo a ame da'awa ta kiristanci, ame da'awa ta yahudanci, ame da'awa ta musulunci. To sai ka samu da'awa ta musulunci ta yi kusa da shi ɗabi'ar shi, abinda Allah ya halicce shi. Kisa sai za ku ga yawa duk in ka ga mutum bai gane musulunci ba ko yana fara da musulunci, to za ka samu cewa akwai wata da'awa da ta rigaye wannan addini wanda take nuna kiyayya ga addinin musulunci. To shi ku addinin musulunci sai ya zamanto in dai mutum da hankalin shi mai hankali ne cikakke, in dai mutum babu wata kiyayya a cikin zuciyar shi, a tsaya a zayyana mishi ga yadda Allah yake so, gashi kawai sai ya ga ya shiga musulunci saboda haske ne. To amma sauran addinai su kuma ba haka bane, balle kuma yanzu addinin da ake gani yahudanci ko nasaranci sun rikita shi, ba duk sun caccanza abubuwa da yawa. Yau ma gobe ma ana iya littafin sabo a ce kuma kiristanci da shi za a aiki ko kuma yahudanci da shi za a aiki. To amma addinin musulunci shi har yanzu tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yau Qur'ani ɗaya ne, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, babu wanda isa ya ƙara ko ya rage ko ya canza wata aya ko kuma a ce ya kawo wani abu sabo, a ba wanda zai iya. Haka da sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi sai addinin musulunci sai zamanto shine addinin da Allah ya soma bayu. Larabawa suka fahimci haka, fahimtar su haka sai za suka shiga addini. To wannan daga cikin al'asar addiniya. Abu na hudu na ƙarshe ما لك تحقق وعد الله بالتمكين للمؤمنين الصادقين سي القول ان الله يتبتع نسام مكانا دكما تمكين الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه كما ان الله يكي cewa ان kace tamkini shine ya zamanto an ba su mulki garin musulunci ne babu wani mai hada da sai musulunci ba doka sai ta musulunci ba wata shari'a sai shari'ar musulunci to wannan shine makana wannan shine tamkin to Allah sai ya sa maka ya tashi kasan daular musulunci to wannan alƙawari ne Allah subhanahu wataala da yayi ma mu'minai waɗanda suke sadiqin kana fi imani imanin su na gaske ne sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma dahu bil ghali wan nafis bayan sun ba da kai kenan abinda yake da mai tsada da abinda yake da daraja duk abinda ka sani me yake da tsada wa dan adam bai wuce ran shi wanda kuma to sun ba da rai dan daukakan wannan addinin musulunci me dan adam yake so yau da gobe shine dukiya to sun bayar da dukiyar su me dan adam yake so hiye da iyalin shi da lokacin shi da dukiyar shi to gaba ɗaya sun bada ma Allah subhanahu wataala da kuma manzo Allah sirran Allah da mutunta tabbata gare shi to wanda su ne sahabbai wanda Allah ya zabe su suka zamanto abakai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan taimaka mu addini to da suka zamanto da gaske suke yi kuma sun taimaka da dukiyar su da rayukan su da lokacin su sai Allah ya ba su nasara wa haqaqu shurut at-tamkin kuma sun tabbatar da sharadi na samun wannan makana shine samun mulki na addini kaga ba bane ne ba fata baki bane ba zance bane ba magana bane akwai sharadai baiwa ne mutun yana so Allah taimake shi kuma bai tare da Allah baiwa ne kana neman taimakon Allah alhali kuma kai sabon Allah kake babu wanda kake sabon mahiyar da Allah da manzon shi kuma ya za a kace kai kana so Allah taimaka maka ka dauki misalin dan adam wanda kake tare da shi kake neman agarin shi kake neman taimakon shi ya taimaka maka a wani bangare na rayuwa dole sai ka mishi biyayya baka ketare maganar shi kuma kullun kana duke-duke in ka ganshi amma kuma sai Allah ne subhanahu wataala wanda laysa kamithli shay'un kana san abu a wajen shi amma kuma babu wanda kai sama sai bishi baka bin umurnin shi baka barin hanin da ya hana to su waɗannan sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sharadi na tamkini da suke rike shine duk abinda Allah ya hana ba sa yi duk abinda Allah yake so shi suke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhazu bi asbabihi suka yi riko da sababba shine imani ba kuma yawa ba kamar yadda zamu gani a darasi na gaba cin nasara da Allah subhanahu wataala yake ba masu imani ba yawa bane ba kuma wani karhin makamai bane ba wata dabara bace a gaskiyar su imanin su da Allah subhanahu wataala sai Allah ya baka nasara to wannan abin suka rike ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya karantar da su to shine Umar bin Khattab daga cikin sojojin komandodin da yake musu nasiha yake jan kunnan su akan cewa yace fa abin da ya sa muke cin nasara ga abokan gaban mu mu muna bin Allah ne su kuma ba sa bi mu muna ma Allah da'a su ba sa ma Allah da'a yace in muka zaman to daidai wajen sabon Allah su suna saba mu muna sabawa yace to galaba tana ga mai karhi kenan sai Allah ya hudda hannun shi to wanda ke mai karhi sai danne wanda ke mara karhi ne to kaga daraja da kuma matsayi da cin nasara da samu abin da mutum yake so dole sai ka bi Allah subhanahu wataala kamar yadda manzo Allah ya karantar to wannan sababi ne wa qata'u marahilahu wa ta'amalu ma'a sunanihi ka sunatul ibtila duk abinda ka sani akwai abinda ake cewa marahil shine mataki mataki kaga tun suna ɗan kadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi dubara ta mutane ɗan kadan yanzu kaga lokacin da suke Makka ba su iya yaki su huto daga gida su je masallaci su sallama ba su iya to ta daga za a yaki to sai manzo Allah ya ce musu ku hijira ku je Habasha wasu suka tai Habasha wasu kuma manzo Allah ya ce ku tai Madina shi ma sallallahu alaihi wasallama a ƙarshe dai shi ma ya hijira ya koma Madina to kenan yanzu a wannan lokacin babu ƙarhin wani gwagwarmaya babu ƙarhin wani sa'in sa'a yanzu ta da'awa ce ake ya ma za a yi mutane su gane sauran mutane to hai wannan shine mataki mataki to haka shari'ar musulunci take kuma da sallallahu alaihi wasallama ya je Makka ya je Madina su ma suna da abubuwa akwai rayuwar su yau da gobe kuma ga addini na yanda yake to kuma sallallahu alaihi wasallama sai bi su mataki mataki yau a halatta wannan yau a haramta wannan haka ake taya sai an kwana biyu kuma sai a ce kaza haramu ne kaza halal saboda mutane akwai abubuwa na jahiliya a jikin su to wannan shi yana daga cikin abubuwa daga baya malamai sai suka yi rubuce-rubuce akan maqasid shari'a manuhohi na musulunci sai malamai su rika abubuwa su rika cewa ai daga dan karami ake tashi zuwa babba sallallahu alaihi wasallama har ya kai lokacin da kuma aka fara huta yaki kaga an fara girma kenan tun ana kariya yaki na kariya idan an isko su ne sai su kare yakin badar isko su aka yakin uhudu isko su aka yakin ahzab isko su aka can baya mun karanta tunda aka yakin ahzab da Allah ya watsa su sai manzo Allah ya ce to daga yau babu mai kawo mana hari sai dai mu mu kai hari kaga kenan wani mataki ne kuma an ci gaba to kuma haka musulunci ya kasance to wannan shine wa qata'u marahilahu wa ta'amalu ma sunanihi ka suratul ibtila to daga cikin abubuwa na cin nasara akwai ibtila'i na Allah Allah ya jarabe ka ya ga da gaske ne ko kuma ba da gaske bane a dan kwankwasa ajiya ya shirin ka ko ya imanin ka kuma wannan yana da alaka da komai duk abin da ka sa hatta rayuwar ka ta yau da gobe kana neman wani abu kana wata gwagwarmaya to Allah subhanahu wataala zai soko maka wani abu na jarabawa wai za a gani zaka ci gaba ko kuma zaka tsaya kai rago ne ko kuma kai jajircacce ne akan abubuwa to daga nan ake ganewa to su sabai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya musu jarabawa sun ci jarabawa ya sake musu kadiba badar ba yaki aka fita ba amma dai Allah ya kawo yaki kuma suka tsallake aka zo uhudu shi ma haka aka zo ahzab kuma yaso daga baya zaman to su suke kai hari to wannan yana nuna cewa lalle Allah subhanahu wataala ya jinjina su kuma sun ci jarabawa yace wattadafu da kuma abubuwa na turi wattadarruji da kuma mataki-mataki yace kuma wattaghayyirun nufus da canza rayuka ko kuma yanayi na zukatanmu idan muna son cin nasara Allah subhanahu wataala idan zukatanmu suna da wasu abubuwa to dole sai mun canza su da can zukatan da manzo Allah ya isko su suna tsayi suna shirka da Allah suna shaye-shaye suna kaza sai manzo Allah ya sa ya Allah ya sa manzo Allah ya tarbiyatar da su sai ran Allah da mutum ya tabbata gare shi yace kuma wal akhdhu bil asbab duk wani sababi sun rike shi kenan bai wa ne a ce kana son abu kuma ka je kai zauna a gida kana son dukiya kana son mulki kana son ilimi kana son kudi kana son waye ka je ka zauna a gida kace nema kake kaga wannan ai ba kai riko ba da sababi kuma wannan ba tawakkali bane shine tawakkul kenan tawakkalin kuda kenan dole ka tashi kai riko da sababi in yaso kuma Allah sai ya taimaka maka akai to sabai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi riko da sababi to wannan shine abubuwan da aka gani ko kuma abubuwa na nata'ij ko kuma al'asar na bayan fatahu makka to sai tambayoyi da malai saba kawowa tambaya ta farko malai yake cewa ma za anzalallahu min alquran lidilalati ala anna alfatha fathu alamatun lidunuwi ajali rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wace sura wace aya menene abinda Allah ya safkar a fatahu makka wanda take nuna kaman karshen rayuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tazo na'am suratul nasr ay iza ja'a nasrullahi wal fath kana wa ra'aytun nasa yadkhuluna fi dinillahi fawaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba tara tamkuwa sa'al ladda abbas duka umar suka fassara cewa ajalin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama yazo tambaya ta biyu sai malai ce kaifa kana fatahu makkah fathan aziman fil islam abubuwan da muka ji tun daga farko zuwa ƙarshe menene zai nuna mana cewa wannan buɗi ne babba a fatahu makka abinda muka ji duka satattuka ne da yawa abubuwa wa yake tuna wani abu wanda zai nuna cewa lalle babban buɗi ne shi wannan fatahu makka yawa ɗaukakan musulunci na karewar kafirci idan da su suke da faɗa aji yanzu musulunci suke da faɗa aji na'am kuma daga ciki na'am akwai kuma shigan mutane go addinin musulunci jama'a na'am abubuwan suna da yawa kenan har zuwa yau yanda musuluncin ne ya faɗa da kuma baya sai dai ci gaba yake shi mai da yana da alaka da wannan fatahu makka abu na uku sai malai ya ce aina azna bilal ba'da fatahu makka bilal mai kiran sallah ladanin manzo Allah aina ne ya kiran sallah lokacin da aka bude makka yace kuma wa madarsu almustafa min zalika wa darasi zamu dauka ina ne yake kiran sallah kuma me ya darasi a cikin kiran sallan da ya a inda yake
Ka'aba
na saman Ka'aba eh manzo Allah ya dora shi sama to me yake nuna wannan
musulunci
ya zamna bawa ne na kore kore akwai babban abu wanda ke na laraba
laraba
baya da su wata shwata bakau me yake cewa bakau fata ne shi babban abu yau ga bakau fata abu sa Ka'aba shine tunda su larabawa suna da abubuwa na sai dai wanda addinin musulunci ya mai tasiri kwarai a zuciya suna da kabilanci na fata hatsa tsakanin su ma ko da ma ja ne ko balarabe ne a tsakanin su ma daraja daraja ne balle kuma suna ganin a shigo bakau fata to sai yanzu ga Allah ya kaddari Bilal kuma zan Allah ya ce mishi ya hau sama ba ma ya shiga cikin ba ko ya zo kusa da Ka'aba ya hau sama ya taka kene ya kira sallah suna kallo amsa ai tambaya ta hudu ta karshe mallam ya ce ma hira ta yi fatahu makka yanzu cikin abubuwan da muka karanta da yanzu menene natija ko kuma abubuwan da zamu samu na amfani bayan darasin da muka ji na wannan bude makka da muka ji na sirran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abun da muka ji yanzu wanda muka karanta yana ciki
an waye
gari musulmi suke da gari kenan su faɗa aji a jazizatul arab musulmai suke da da can ko mutanen makka ne
kuma an yi fatan makka addini da siyasa da zamantakewa a sa riyasa an yi gurbi
an ga ci gaba ta bangaren addini da siyasa da halayya ijtimaiyya na'am kenan wannan bangaren siyasa bangaren addini kuma addinin mutane suka ta shiga addinin musulunci bangaren zamantakewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo musu da shari'a aka karanta aka koya aka aje musu wanda zai karanta da su addini da wanda zai musulmanci yanzu rayuwar sa ta juya daga rayuwar ta jahiliya yanzu kuma ta zamanto rayuwa ta musulunci na'am sai mallam ya ce ghazwat hunain bayan fatahu makka irin cikin yaƙuna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a kori yaƙi da ake cewa ghazwat hunain wannan ghazwat hunain yaƙi ne wanda aka yi shi gab da wannan yaƙi na fatahu makka bayan an bude makka can ba mun karanta larabawa da yawa da suka ji labari yanda manzo Allah ya zo da mutane kusan 10,000 to sai suka ga cewa yanzu kenan babu wanda ya isa yaƙi musulunci to su waɗannan sai suka ga cewa hayyan suna da dama suna iya kai ma musulunci farmaki suna iya yakan addini da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to shine mallam ya ce ismul ghazwa wa zamaniha wa sawabuha me sunan wannan yaki wani lokaci aka yi ta kuma menene dalilin da yasa aka yi to daga cikin abubuwan da zamu sani abinda zamu karanta nan gaba mallam ya ce sun meta hadal ghazwa ghazwat hunain bismil makan me yasa aka ce mata ghazwat hunain to shi wannan hunain wuri ne yana sunan wuri ne sai aka sama yakin da aka yi a wurin kamar da aka sama Badar wuri ne na Badar ko rijiya ne ko kuma wurin haka Uhudu shi ma saboda dutsen Uhud to kenan koda can gaba mun yi tambaya ko mallam ya kawo tambaya akan wannan abin da yasa aka kiraye ta da ghazwat hunain saboda wurin sunan hunain inda aka yakin allazi waqat fihi wa huwa wadi baina makka wa taif wani wuri ne wani kori ne tsakanin makka da taif يبعد عن مكه 26 كيلا شرقا شرقا مالا سيك cewa gabacin makka kamar kilo 26 ake samu wannan wuri wanda ke da hunain wasumiyat kazalika ghazwat hawazan kenan suna biyu gare ta mala sai ce kuma ana kiranta da cewa yakin hawazan wannan kuma bismil qabila sunan qabila kabilar da tace ko kuma ta zamanto ita ce jagora jagaba a zuwa yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce kabilar hawazan ko kuma hawazin yace bismil qabila allati qadat alqital wanda ta zamanto ta jagaba wajen yaƙi diddul muslimina waidan su yaƙi musulmai to kenan ko mu kirayata ghazwat hunain ko mu kirayata ghazwat hawazin yaƙin hunain wuri ne yaƙin hawazin sunan kabila وقد وقعت هذه الغزوه ما له يتي wannan yaki ya faru ne fi awal shahr shawwal horkon watan shawwal amu samaniya min alhijra hijra ta manzo Allah kana shekara 8 yace min alhijra aqabu fatahi makka gabda an yi yakin an bude makka aka yi wannan yaki to wannan kenan suna yace wa amma sababuha amma suna da lokaci yace wa amma sababuha sababin da yasa aka yi wannan yaki فإن ذلك الفتح الأعظم فتح مكة ما ليش ونن بودي دمك كرنتا نفتح مكة الذي فتحه الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم على المسلمين da Allah yama manzo Allah budi yama masu imani musulmai budi Khadija a darbatan mubaghatatan kenan sai zama to kamar wata bugoce halika mubaghatatan bi ma'ana halika ta halaka kenan duk wani dumuhat duk wasu gurace-gurace na cewa su suke da wada'aji a Makka su ne masu Makka dakin Kaaba nasu ne sai wanda saka dama zai shigo yanzu wannan abin duka babu shi an share shi yanzu musulunci yake magana to bayan wanda ya faru fujiat fihi alqaba'il mujawira sai kabilolin da suke da sauraron larabawa kewayen garin makka sai kaman abu yazo musu baktatan labari wanda canda ba su tsammani ba wahiya tara quraishan tusallimu wa tastaslimu sai ga quraishawa sun mai kauya to su ku tsammanin da suke idan manzo Allah yazo quraishawa za su yake shi su fatattake shi to su ma ga sun zamanto kasan daular musulunci wasimatu shirki tanhazimu an ci nasara akan mana capital ta shirka ita ce garin makka ada kenan kafin musulunci falam yakul li tilka alqaba'il budda wannan kabilu sai zamanto babu wata makawa illa an tantahi ila man tahat ilayhi quraish su ma su je dai karshen su inda quraishawa ya zamanto karshen quraishawa shine musulunci to da yawa sai suka musulunta daga kewaye illa anna ba'da tilka alqaba'il maghrura al-mutadagharasa sai zamanto akwai wasu daga cikin kabilun wanda irin wannan jiji da kai mutadagharasa mutakabbira mutatawila sai zamanto suna ji da kansu suna ganin cewa ko babu ƴan makka su suna yin yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmai sai mala ce lam taqtani bi zalika busiyar raba li hikmatin min Allah al-hakim al-khabir to abin da yasa suka kiyarda ashe hikima ce Allah ya so dan ya zamanto yanzu da makka da kewayen da duka ta zamanto a kasan addinin musulunci wa fi muqaddimatiha hawazan wa thaqif akwai kabila hawazin akwai kabila thaqif yace wa man tabi'ahum min qaba'il ukhra da sauran kabilu kanana su wannan manyan ne kana kananan ma sai suka taru sai girman kai dauke su akan cewa su ma su kadai suna yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmai sai malaike ta abawu an yakhda'u wa yadkhulu fi ma dakhalat fihi ghayruhu sai suka ki wai su shiga a inda sauran su suka shiga shine addinin musulunci suka ce su ba za su musulunta ba kuma za su yaki musulunci da musulmai fashtamahu ala malik bin auf an-nadari sai suka samu wani shine malik ya zamanto kamar shine shugaba suka ba shugabanci suka ce to kai za ka yi jagorancin wannan yaki shi kuma shine sayyidi hawazin shine shugaba na wannan kabila hawazin wa azamu al-qital rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai sai suka dauki niyya aka darma niyya aka cewa dole sai an yaki manzon Allah sai an yaki musulmai kenan suka ce za su iya tunda quraishawa sun kasa sayyidi hawazin qa'id al-mushrikina malik bin auf wa durayd bin samt to akwai wata magana wanda ta faru lokacin da zai wannan yaki tsakanin shi wannan malik wanda ke shige jagoranci wannan yakin da wani wanda ake ce mashi Durayd bin Samt sun yi manganu da yawa yana mamaki ya akai shi Malik wannan zai kai kabilar shi zuwa ga halaka bai da labarin musulmai bai shi bai gani ba bai ji ba kuma bai da labari abinda manzo Allah ya zo da su na yawan mana wanda suke komandodi na yaki da wanda suke tare da shi lamma azimat hawazin wa man tabi'aha ala al-khuruj li qital rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muslimin lokacin da suka yi niyya za su fita su yaki manzo Allah su yaki musulmai amarahum qaiduhum malik an yasiru wa ma'ahum amwaluhum wa nisa'uhum wa abna'uhum to shi wannan shugaba na su kuskuren shi na farko sai daga baya gane wai da za ku ta yakin sai ya ce to kowa dole ya huta da dukiyar shi ka tattaro dukiyarka gaba daya ka tattaro matanka ka tattaro yayanka da su za ta yi kuskuren shi na fari kenan inda Allah ya kama su yace wasaru hatta nazalu bi autas sai suka tafi suna tafi har suka zo wani wuri wanda ake ce masa autas sai suka yadda zango mawdi'a qaribun min hunain wani wuri ne yana kusa da inda kai wannan yaki shine hunain wa kana fil nasi durayd bin samt min jushab to shi wannan durayd wanda suka dan yi tattauna da shi yana cikin wannan mutane rajulun kabirus sin to shi kuma latijo ne to so da yawa saboda yau da gobe abubuwa na rayuwa lattijawa sun ga abubuwa zamani 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 to sai ki mamaki ya ne wani irin hutowa ne wannan lam yaqbal lam yabqa fihi illa ra'ayahu wa ma'rifatahu bil harb bai iya yaki tunda ya zama lattijo to amma yana da ra'ayi tunani kuma yana da tunda can da an yi yaƙe yaƙe an yi yakuna da yawa yana da fikira ko kuma yana da khibra akwai wani gonewa nashi zai iya cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza na abin da ya shafi yaƙi wa kana rajulan shuja'an mujarraban kuma a can dama namiji ne wanda yake gurzo kuma an jarau an duk yaƙin da aka yi an ga yanda yake aikatawa yace za ra'ayi wa hikima ko mutum ne mai wayo irin wanda ake tambayar su shawara idan mutum yana neman shawara kuma za su baka shawara wanda za ta yi daidai da irin yanayin da kake ciki walamma nazala qala bi ayyi wajin antum lokacin da aka zo tunda shi latijo ne ta yi dauko shi suka yi suka zo da shi sai ce musu wai aina ne aka yadda zango qalu sai suka ce bi autas suka ce yanzu nan mun zo wani wuri da ake ce mishi autas qala yace nimal majalul khay yace yawa yayi daidai kenan ya fara ba su ra'ayi ya san wurin tunda ya san kuma yaki ne yan makka za a yaka musulmai sai ce to wannan wurin da aka yadda zango yayi majalul khayli yace la haznun yace kenan babu wani abu mai tsanani shine mana darsun kaman abu wanda yake nan malam sai fassara wal haznu darsu al murtafi min al ardi zu hijara kaman mutum ya hau dan tudu kuma tudun da yake da dan gurakuzai ba sahara bane ba rairayi bane dutsi dutsi ne yace kuma wal sahalu dahis ma lana min al ardi wa lam yakun ramalan to wannan wurin sai yace ko wala sahalun dahis wannan kuma shi wannan daga cikin abubuwa na kaman bala larabawa yana daga cikin girman harshen larabci irin maganganu da suke na harshen larabci shi sa qur'ani ma ya zamanto ya gagara wajen magana ko kuma wajen larabci to wannan magana ce ta yi ba kowa zai fahimta ba sai an fassara maka saboda ba zahiri ba ne sai ya ce wannan wuri ya yi wuri ne mai tauri wuri ne wanda daidai doki zai iya gudu kenan za a yi yaƙi to amma me kake gani a ce a kai doki wuri mai tafshi wuri mai rairayi kaga zai ji wahalar tahiya haka kuma shi ma ɗan adam to da ya ce da suka ce mashi mun sauka a wuri kaza sai ya ce to madalla wannan wurin ya yi wanda yadda zango ya yi nan sun makala sai nan sai ya ce mali asma'u urga alba'iri wa na'aq alhamiri wa buka asagiri wa yarisha sai ce musu to abin da ya mamaki shi bai sani ba ashe shi maliki ya ce kowa ya fita da dukiyar shi da 'ya'yan shi da matan shi sai ce musu to ya aka yi nake jin kukan jaki nake jin kukan urga alba'ir nake jin kukan taguwa da wanda suke raƙumma wa na'aq alhamir kuma nake jin kukan jaki da jakuna da kuma kukan yara ƙanana yace ya aka yi latijo ne yace kuma hadda tumaki nake jin kukan su aina malik sai yace ina shugaba malik qila haza malik sai aka kawo shi aka ce gashi nan wannan shine malik shine shugaba wa du'iya bihi aka kira shi qala ya malik sai yake mishi magana shi latijo yace innaka qad asbahta ra'isa qaumak yace mishi abinda zan gaya maka yanzu kai ne shugaban mutananka wa inna hadha yawmun ka'ilun lahu ma ba'dahu min al-ayyam yace ho daga yau kaga wannan yace mishi ranar tarihi ce rana ce wanda za ta abku banda ita babu wata rana wanda za ta abku irin wannan kuma kai kace kai shugaba ne kana gaba kenan latijo yake ga ma shi wannan shugaban bai kai shi a shekaru ba yace mali asma'u ruga al-ba'id sai ce mishi ya kai nake jin kukan taguwa ko kuma kukan raqumi wa naqal hamir nike jin kukan jakki wa buka asghir nike jin kukan yara kanana wa yu'aru shi'a kuma nike jin kukan wanda suke dabbobi hatta da kanana qala malik sai malik yace suqat ma annasi abna'uhum wa nisa'uhum wa amwaluhum sai shugaban wai sai yace malik tijan ai wannan kuka da kake ji na yara kanana da dabbobi da wai yace ni nace musu kowa ya dauko ƴaƴan shi ya dauko dukiyar shi da matan shi zo mu tayi tare to sai ce mishi falima sai latijo ya ce mishi dan me yasa ka faɗa haka qala sai ce aradtu an aj'ala khalfa kulli rajulin ahlahu wa malahu li yuqatila ma'a anhu sai ce abinda na so ra'ayi na abinda ya bani dan adam yana yawan son dukiya yana son ƴaƴa da mata yana son dabbobin shi sai ce ni kuma sai na so wai dan kasu gudu sai ce sai nasa nace musu kenan ka koma gida ma bakka da komi tunda dukiyarka ga ta anan ga ayyanka ga matanka ga komi naka sai ce mishi dalilin da yasa nace kowa ya fito da dukiyar shi yayi yaki gaban dukiyar shi yayi yaki gaban ƴaƴan shi qala lahu durayd sai wannan latijo sai ce mishi yace ra'i da'ana wallahi yace ai wannan bai ba yace baiwa ne yace wannan ba tunani bane wanda yake mai kyau kuma sai da rantsi yace wa hal yuraddu munhazim shay yace yanzu kai kana tunanin an ci ka yaki kuma zaka dauki wani baka tai da shi kenan yanzu shi abin da nuna mishi in aka ci ku a yaki kenan kaman kun zo da komi ai yanka ga sunan a fagen yaki ma yaki irin na da ba yan yaki bare da yanzu in an huto kenan za a ci kiloluwa wani ma za a ci kilo 100 wani abu kaji ba tsakanin makka da madina mazalla ya zo kusan kilo 400 sai ran Allah da mutum ya tabbata gare shi kenan shi wannan latizu sai ya ce kai ya za a yi ka zo yaki kuma idan aka ci ka a yaki ga dukiya ga ƴaƴa kenan ta haɗe ga sassake ya ce innaha in kanat laka lan yanfa'uka illa rajulun bisayfihi wa rumhihi ya ce in kuka ci nasara wanda dukiya da kake gani batta maka amfanin komi abinda zai maka amfani namijin da yake rike da takobi ko kuma mashi yace wa in kanat alayka in kuma ta juya yaki nasara kenan akan ka ba kai karci nasara ba yace dahat fi ahlika wa malika kenan kai ka ba da kai ko kuma ka lalace ga iyalinka kuma ga dukiyarka summa qala sayyidina sai yace ma fa'alat ka'b wa kilab o kulayb sai kuma yace akwai kabila banu ka'b da banu kulayb yace su kuma ina suke shi na tunya yake tambaya qalu sai suka ce lam yashhada ahad minhu dai daga cikin su babu wanda yazo to kenan zai rasa nuna mishi kuskure na farko ka ce a huto da dukiya da kaza da kaza yace kuma yanzu kuma zai nuna mishi kuskure na biyu shin kowa ne daga cikin kabilun larabawa suka huto wannan yakin ko kuma akwai wanda basu huto ba sai suka ce akwai kabila biyu basu zo ba ko manya ne qala sai yace gabal hadd wal jidd sai yace kam aikwa mazakunta da jajircewa aiko babu ita anan idan kaga tun daga nan ya san cewa lalle su ba mayaka bane in waɗannan su ne mayaka banu ka'ab da banu kulayb ko kilab yace law kana yawmu ala'in wa rifa'atin lam taghib anhu ka'ab wala kilab yace inda wani rana ke wanda za a samu daraja a samu daukaka yace wanda kabila biyu ba a samu a ce ba sana'a suna nan yace waladittu yace ni na so annakum fa'altum ma fa'alt ma fa'alat dama kun yi abin da suka yi me yake nuna mishi dama kuma ba ku fito wannan yaki dama ku yi zaman ku a gidanku kenan sallallahu alaihi wasallama baya yake ku ba zai gafurta muku yanda ya ma ƴan Makka zai muku kaza zai muku za a bar ku da dukiyar ku da ƴaƴanku to su kuma ga su ne sun huto kuma yace kowa ya huto da dukiyar shi da komi da komi yace ila an qala hasti da shi wannan latijo yace ya malik innaka lam tasna bi taqdimi baydat hawazin ila nuhul al khayl shay'an yace kai kawai kamar ka samu ɗan kabilar ka ne ka meka ma me ake cewa dawaki ko kuma kamar a ce baka meka ma dawakin ka komi ba ba sa samun komi babu abin da zai kasance a tare da su yace irfa'hum ila mutamanni'in biladi wa qul ya qaumahum ko wa qul ya qaumahum summa alhaq as-sabat sai yace abin da ya dace da ma ka dauke su ka maida su can baya kuma manya-manyan sai su je su musulunta yace ai hatta subat bi ma'ana yani almuslimin can baya kalmatu sabi ko kuma subat kaman mutumin da ya huta daga cikin wani abu na kirki kalma ce da wayan Makka sai ga ma duk wanda ya musulunta sai ce da ma musulunta kai wannan da shi maka alheri sai ce ala mutulil khayli a dauki mutane a kan saman dawaki fa in kanat laka lahika bika min wara'i wancan da ka maida sai manya suka zo in ya zamanto kai ka ci nasara kenan yara da mata sai su dawo nasara ta samu kenan dabarar da yake bashi yace wa in kanat alayka alfa kazaka yace in kuma an ci nasara a kanka to shi kenan kaga ku kun hallaka ko kuma ku an kama ku amma yara da mata suna ci kenan alfaka bi ma'ana saqul alayka ko kuma a'yaka abin zaka kasa ba zaka iya ba yace wa qad aharazat ahlaka wa malik yanzu gashi al-ihtiraz shine mutun tsananin kiyayewa kaga mutun dan adam so da yawa babu abin da ke tsananin kiyayewa kaman ƴaƴan shi matan shi dukiyar shi to kai ka kiyaye dukiyar ka tsananin kiyayewa ka kiyaye iyalin ka tsananin kiyayewa kuma yanzu gashi ka huto da su kan titi ka huto da su fagen yaki qala malik sai malik yace wallahi la af'al sai ce ba zai ba kaga kenan girman kai ya kama shi shi latijo ya bada dabara a maida yara a maida dukiya a maida mata in an ci nasara su zo idan ba ci nasara ba kenan wanda suke bagen yaki su abin ya shafa sai ce na rantsi da Allah kawai yanda muka huto haka haka zamu kaga kenan bai bi ta manya ba yace innaka qad kabirta wa kabura aqluk sai ma waye ga yamma latijo magana yace kai latijo ka girma yace ko kwakwalwarka ma ta tsuha yanzu baka da wani tunani wani lalata wani tunani wanda yake mai kyau kenan ina ganin tashi zaka huta shi irin kalmar da Bahaushe yake cewa abinda ne yake cewa manya suka leka yaro ko ya hau menene yake cewa bai tsinka yau to shi yana ganin wannan latijin ya tsuha bai da wata dabara kwakwallo shi ma ta tsuha to shikenan sai huto da wannan dabara kuma tashi batta huta shi sun makala yace wallahi la tudinannani ya ma'ashara hawazin yace dole sai ku muni biyayya yanzu kenan ba zancan wani ra'ayi bane mai kyau ba zancan wata dabara bace a'a kawai yanzu kenan karfin mulki ne yace dole sai kun bi ni tun dalilin shugaba kenan ko da zai kai su da halaka yace aula attaki anna ala hadha as-sayfi hatta yakhruja min zahari sai yace ga ta ku bi na zan huddo shi in dora shi anan yace zan danna din ba ku bi ni ba zan kashe kaina kenan wa abin da ya musu dabara salo shawara abu biyu ya ba su dama biyu ko ku bi ni in rayu ko kuma ka ku bi ni in kashe kaina kaga yadda haka ya doye da rezu wa kariha an yakunu liduraidin fiha yace zikrun wa ra'i shi wannan malik sai ya ki a ce a wannan yaki da za a yi shi wannan duraid ya ba da shawara ko kuma wannan duraid ga ra'ayin shi abi sai shi shugaban ya kiya qalu sai suka ce ata'anaka suka ce shikenan mun bi ka kaka kashe kanka qala duraid sai wannan latijo yace haza yawmun lam ashhudu wa lam yaftini yace irin wannan rana ita ce ranar da ban taba ba halarta kuma can baya muka ce aka ce mutun ne jajirce mutun ne jarimi mutun ne kuma an ga irin yanda yake a fagen yaki to shine sai yace yau ga wata rana wanda shi kawai ya san suna kasa yace kuma walam yaftini bi ma'ana lam yu'jibuni wannan rana bata burge ni ba kenan kaga shi shugaban nan bai bi shawarar latti jawaba kuma tashi bata hudda shi kuma yanzu girman kai da shugabanci ya dauke shi zai kai mutane zuwa ga halaka laqad istahkama al-kibaru wal ghurur sai ya dauki ya hukumtar da girman kai da kuma jiji da kai fi sayyidi hawazin malik bin auf yanzu kenan babu zancin dubara babu zancin wani karhi babu zancin komai a tsabagen girman kai ne ya ja shi fa ba an yakbala nasiha yake amsa wannan nasiha ta durayt ar-rajul mujarrab wannan shi kuma namiji ne latijo ne ya jarraba abubuwa jewa ya ci nasara li hikmatin min Allah al-hakim al-khabir sai mala yace ai da yaji karbar wannan shawara ta wannan latijo hikimin Allah ce dan ya kassara shi yace fa waqa ma waqa sai abin da ya faru ya faru وهو يسير كل باطل واهله وهو مسير كل باطل واهله wala sai yake cewa yanda aka ci su a yaki wadannan da yanda ya girman kanna ya huto da dukiyar shi da ayyan shi yace wannan shine karshen duk wani zalunci da kuma masu zalunci ko kuma wanda suke kan ƙarya da kuma wanda suke tare da ƙarya yace hatta hasse wa in kana lahat lahum barikatun nasr sai da lahat bi ma'ana zaharat da harko su suka fara cin yaki wa galaba da kuma galaba lakinnaha lam talbas sai mala yace bata jima ba da yawa an taqallabat aqibatun hamidatun lil mu'minin sai aka samu karshe mai kyau ga masu imani wa hazimatun lil kafirin kuma sai Allah ya sa aka rinjaye wanda suke kafirai to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa walan yaj'ala Allah lil kafirin 'ala al mu'minin sabila Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya wani karhi ba ga kafirai ga masu imani to wannan al'ada ce ta Allah subhanahu wataala kuma alƙawari ne subhanahu wataala ya dauka akan cewa in dai an samu mumune da gaske imani na hakika to Allah zai ba su nasara akan maƙiyansu to wannan sune abubuwan da ya faru aya ita wannan yaki a lokacin insha Allah sai sati mai zuwa sai mu dasa na fata abin da muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure da Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah